أرجو رضاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما سجنمو دسورا رمو أجل وانن تشاتا متا أو رتيا inda muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa aure da kuma shawarwari ga ma'aurata da kuma hanyoyi da ake bi domin a warware matsalar aure. Yau shine darasi na uku wanda zamu yi magana akan hukuncin yin aure. Hukuncin yin aure, in an ce hukunci, shine hukuncin Allah da annabinsa da haduwar kan malamai da kuma kiyasi ingantacce. Ma'ana, meye hujja ta yin aure a cikin Alkur'ani? Meye hujja ta yin aure a cikin koyawa Annabi alayhi salatu wassalam? Sannan meye hujja ta yin aure a haduwar kan malamai? Sannan kuma meye hujja ta yin aure a hankalce, a addinance, a al'adance? Malamai sun kasu kashi uku dangane ga fahimtar waɗannan nassosi, dangane ga hukuncin yadda za a yi aure. Kashi na farko suka ce wajibi ne kowa ya yi aure sau ɗaya tak a rayuwarsa, wato wajibi ka yi aure sau ɗaya tak a rayuwarka. In ka yi aure sau ɗaya, to shikenan ka sauke nauyi, ba sai ka koma ba, ba sai ka sake ba, ba sai ka saki ba, ba sai ka rabu da matar ba. Duk ayoyin da suka yi magana akan aure da hadisan da suka yi magana akan aure, in ka yi sau ɗaya, to ka sauke wannan wajibcin. Zaka suka ce wajibi ne kowane musulmi ya yi aure sau ɗaya a rayuwarsa, kuma ya haƙuri ya riƙe mata. Sannan malamai na biyu, wanda su ne suka fi yawa, suka tafi a kan cewa yin aure sunna ne mai ƙarfi. Zan gaya muku bambanci tsakanin na farko da na biyu. Suka ce sunna ne mai ƙarfi. Malamai na uku kuma suka ce aure ya bambanta gwargwadon yadda mutane ma suka bambanta. Yadda mutane suka bambanta, haka ita ma auratayya ta bambanta. Don haka suka raba aure ala hasbi ahkamut taklifiya, suka kasa aure hukunci biyar. Su na farkon da suka ce wajibi, abinda kalman wajibi take nufi, ma amara bihi shari'u ala wajihil ilzam, abinda shari'a ta sa ka kai dole, shi ake kira wajibi. Shari'a ce ta ce ayi, amma kuma dole ayi, to yin wannan abin shi ake kira wato wajibi. Sannan na biyu wanda suka ce sunna, sunna shine ma amara bihi shari'u la ada wajhil ilzam, abinda shari'a tace ayi amma ba dole ba, shi ake kira sunna. Kenan muka dauki fatawar malaman farko da fahimtar su ga nasosi, zamu ga cewa kenan suna ga duk wanda bai aure ba sau ɗaya a rayuwarsa, ko mace ko namiji, yana da alhaki a kansa, yana da laifi. In ya je lahira a haka, in Allah ya ga dama iyace masa wannan alhakin da ya dauko, in ya ga dama ya masa ukuba ta gwargwadon wannan alhakin da ya dauka. Sannan muka dauki malamai na biyu wanda su suka fi yawa a cikin malaman sunna, wanda suka ce aure sunna ne. Su a gurin su in baka yi aure ba, baka da alhakin komai, matukar ka kare kanka, ka kare mutuncinka, baka yi lalatawa, baka yi zina ba, baka yi barna ba. Su a gurin su aure yana zama haka. Sannan malamai na uku kuma suka ce zamu kalli su mutanen ne. Su mutane sun kasu, haka nan shi ma al-ahkamut taklifiya ta kasu biyar. In an ce al-ahkamut taklifiya, shine a ce wajibi, a ce haramun, a ce mustahabbi, a ce makaruhi, a ce ja'izi. Suka ce to aure yana shiga waɗannan hukunce-hukuncen biyar. Suka ce na farko akwai wanda wajibi ne ya aure, na biyu akwai wanda haramun ne ya aure, na uku akwai wanda an so ya aure, na uku akwai wanda ba a so ya aure ba, na hudu kuma an so wanda ko ya aure ko kai ya yi ɗaya ne. To yaya za a kawo misalai waɗanda za su nuna mana waɗannan bambance-bambancen, tunda dai ai ba za ka kawo abu ba babu misali? To sai malamai a cikin mawsu'atul fiqhil islami ya kawo wato misalan da malamai suka kawo dangane ga yadda za a tantance waɗannan mutane guda, ko kuma waɗanda aure ɗin nan ya hau kansu, ko kuma suka bambanta dangane ga hukuncin aure. Waɗanda ya zama cewa wajibi su yi aure, ko kuma ya zama tilas a kansa ya aure, shi ne wanda ya zama na farko dai yana da ikon yin auren, na biyu kuma ransa tana sha'awar yin auren, na uku kuma yana jin tsoron inda ya auren ba zai iya fadawa lalata. To waɗannan abubuwan guda uku su suka sa lalle sai yayi aure. To kuma ya san zai iya kama kansa ta hanyar auren halal da kuma kare kansa ga barin fadawa haramun. To tsoron kan mutum ya fada haram din nan kuma ya zama ba zai iya kauce ma haram din nan ba sai ta hanyar aure. To aure ya zama wajibi a kansa, saboda ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, abinda wajibci ba zai tabbata ba sai da shi, to shi din ya zama wajibi. Ma'ana ba zai iya tsare kansa ga barin fadawa halaka ba sai yayi aure. To yin auren ya zama wajibi saboda zai tsare shi daga barin fadawa cikin halaka. Wato sai zama aure ta bangaren sa ya zama wajibi saboda abubuwan da aka lissafa guda hudu. Na farko, yana da ikon yin aure, yana da lafiya, yana da sana'a. Sannan na uku, na biyu, yana da wato sha'awar yin auren. Sannan na hudu, yana tsoron idan bai auren ba zai iya fada cikin lalata. Sannan ko babu wata hanya da zai iya kare kansa saboda yana da sha'awa sai ta hanyar aure. To kare kan nan nasa ba zai yi ba sai yayi aure. To sai zama aure ya zama wajibi a gare shi, saboda ta hanyar auren ne zai kare kansa. Kun ga ya zama walayatin mu wajibu illa huwa wajib. Sannan na biyu, wanda shi kuma aka so ya aure, shi kuma waye? Wanda shi baya tsoron cewa zai fada zina in bai aure ba, kuma baya jin tsoron cewa in yi auren nan zai zalunci matar, sannan kuma yana da sha'awar yin auren, kuma yana da ikon yi, wanda shi ne mafi rinjayen mutane sun fi faduwa a cikin wannan bangaren. To shi wannan an so ya yi aure, saboda na farko dai shi ba zai yi zina ba, ba zai yi kowace irin lalata wacce Allah ya haramta ba, kuma yana sha'awar aure, kuma yana da iko, yana da lafiya. Amma shi baya jin tsoron ba zai zina ba, ko ma ya aure ko ba zai zina ba. To wannan aure an so a gare shi ya yi aure. Sannan akwai wanda ya zama haramun a kansa ya yi aure. To wane ne shi ya zama haramun a kansa ya yi aure? Na farko, wanda ba ma shi da lafiya ta biyan bukata aure. Na biyu, ba shi da tattalin arziki da zai iya rike matar. Sannan kuma ya san a kan kansa cewa bai da kudura na iya mu'amala aure. Sannan bai da ikon ciyarwa, sannan kuma bai da ikon iya sauke haƙoƙin matar idan ya aure ta. To kaga wannan ya zama wato nisanta haram wajibi ne. To shi ba zai iya nisanta waɗannan haram ɗin da aka lissafo guda hudu ba sai ya ba aure. To banin aure ya zama wajibi a kansa, yin auren ya zama haramun, saboda in yayi auren ba zai iya ɗaukar nauyin matar ba, ba zai iya biyan bukatunta na ci da sha da sutura da magani da mu'amalar aure ba. Sai kuma wanda yake shi kuma na hudu, wanda ya zama makaruhi a kansa ya aure, shine wanda yake jin tsoron fadawa cikin zalunci da cutar da matar da kuma takaitawa wajen haƙƙinta. Amma kuma zai iya ci da ita koda da wani, kuma yana jin zai iya munana mata mu'amala, ko kuma shi ba mai sha'awa bane, ko ya shagala da neman ilimi ko da koyawa ko da kasuwanci, dan kasuwa ne ko dan siyasa ne ko malami ne ko wanda mutum ne da hikimomi da hulɗoɗi da hada-hada sun masa yawa, in ya auri matar ba ma shi da lokacinta. Sannan shi ba ma ya tunanin mace kwata-kwata, kuma in ya auri matar za ta sha wahala, haƙoƙinta da kyar za su fito. To wannan ba a so ya aure ba. Sai wanda yake shi kuma ya halatta a gare shi ya aure, wato idan duk waɗannan abubuwan suka koru, sannan kuma ya zama cewa auren ba zai rage ma ko ba zai ƙara masa komai ba, amma ko ba zai cutar da matar ba, saboda haka auren zai iya masa wasila ne zuwa ga rayar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi an so ya aure. Zaka kun ga kenan dukkan hukuncin da aka yi a duniya akan aure baya fita daga waɗannan mazhabobin malaman guda uku, wanda suka wajabta aure so ɗaya akan kowa, da waɗanda suke ganin an so mutum sunna ne mai ƙarfi mutum ya aure, da kuma wanda suka kasa aure kashi biyar a matsayin wajibi da haramun da mustahabbi da makaruhi da kuma ja'izi. Don haka wannan shi ne a taƙaice hukuncin da malamai suka yi wa aure. Kowa sai ya duba ya ga a ina ya fito, a ina ya faɗo. Kafin ka fara tunanin aure, ka fara duba wannan bayanin da muka yi, a ina na kaso ka faɗo, me hukuncinka dangane ga abin da malamai suka faɗa. To nan za mu tsaya sai a darasi na gaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وليد قد نما وسما ألقيت بي